أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله بسني إيمو منسا أنا كم أقول يا نسا ليسر من هدواء أولا مسلاتي ميتاره مسلاتي مقلادنشي abin kudu a jihar Jigawa a wannan mareci na talata 6 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 28 ga watan uku ko na a shekara ta 2023 da lissafin miladiya. A ci gaba da karatunmu a suratul nisa aya ta 58 za mu shiga insha Allah yau hadda aya ta 59 cikin faɗin Allah maɗaukaki inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl inna Allaha ni'ma ya'idukum bih inna Allaha kana sami'an basira. Wannan aya lura da abinda ta kunsa masu faɗi na hukunce-hukunce musamman abinda ya shafi matsalar amana da kuma wajibcin a ba da ita a cika ta a mai da ita yadda aka karbe ta in ta wada'i ce da makamantansu da kuma wajibcin yin hukunci tsakanin mutane da adalci. To amana haƙiƙa wani abu ne mai tarihi da daɗe muta jazzin a cikin addinin musulunci bal tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zama annabi kun san daga cikin sunayensa akwai ne al-amin. Me yasa ake kiransa al-amin? Saboda ya siffantu da siffar amana. Me mutanen jahiliya suka gani tare da shi har suka siffanta shi da wannan suna? Shin maganar ajiya ce ko maganar kasuwanci da ya riƙa yi a lokacin na iyalinsa ko kuma wasu abubuwa? in dai dangane da shi ne to za ka ce komai suka kalla domin babu wani abu daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai cancanci a ambace shi a matsayin abun yabo ba wanda shi kadai ya cancanta masa sunan al'ami lokacin da Abu Sufyan ya je wurin Herakl shugaban emperor na Romawa ko wakilinsa daga cikin abin da yake tambayarsa kawai wannan mutumin da yake koya ba ko me yake kiran mutanensa zuwa gare shi daga cikin abin ya ambaci yana umartar mutane da kar abautawa kowa sai Allah ɗaya yana umarni da sallah yana umarni da sadar da zumunci yana umarni kuma da riƙon amana a wata riwaya yana umarni da riƙon amana shi kaga riƙon amanan nan ya fito fili daga cikin da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo ka duba a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasu shi ga sunan da dama da wannan da muke karantawa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl da siffanta mu'minai masu siffar imani daga cikin siffofinsu Allah yake cewa walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ashe ri'ayatul amana yana daga cikin abun da za a siffanta mu'mine da shi tunda Allah ya siffanta su da shi to lallai abun yabo ne Allah madaukaki kuma da ya magana akan amanat taklifi yake ba mu hikaya da labarin hikimarsa da kuma yadda ya ɗauko abun ife inna arabna al'amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula inuna maka yadda sauran halittu suka guji wannan amana tare da cewa ma'anonin amanar a kowane siyaki a waɗannan ayoyi haka nan kuma cikin hadisai ya bambanta wannan wanda ake magana a wannan ayar ba ita ce wanda ake magana ta siffar mu'minai ba ta siffar mu'minai ana yaba musu ne cewa in an ba su amanar wanda wajibi ne a kiyaye ta to suna kiyaye ba wannan kuma amanar taklifi ce asalin wato ɗorawa halitta taklifi Allah yana ba mu labari ne ashe ba da ɗan adam ya fara ba an gane labari yake ba mu na hukuncinsa subhanahu wa ta'ala a cikin rububiyyarsa cewa lokacin da ya halitta akwai halittu da yawa dama kafin ya halitti ɗan adam ya halitti abubuwa da dama to an da aka kammala abinda ko kuma a wata mataki na halittarsa da aka halitti ɗan adam sai kuma aka tuntuɓi sauran halittu aka tuntuɓi as-samawati wal-ard samawati nan ba ku san adadinsu ba Allah ne kawai ya san adadin sammai da ƙasa da kuma abubuwan da suke cikin ƙasai ɗin duk Allah ya tuntuɓe su to yaya a ɗora muku doka yadda ran ƙiyama za a yi muku hukunci akan wannan doka gwargwadon aikinku za a aiko shari'a ta zo muku kada ka yi motsi kada ka yi kaza nan kuma ka aikata kaza nan ka aikata kaza da nau'o'in ibada da za a ɗora muku inda dama Allah ya riga ya gaya mana kowanne daga cikin halittarsa yana tasbihi gare shi haka ne amma mu ba mu fahimci wannan tasbihi to ƙarƙashin haka duk waɗannan halittu har da duwatsu duba girman dutse da aka ce za a ɗora masa doka a ɗora masa shari'ar yi na yi bari na bari sai ce a'a Allah ba zan iya fa abaina wannan iba'i ba ibani ba iba'i ne na istikbari ba iba'i ne na jin nauyin abu da kuma itirafi da raunin ba zan iya dauka ba eh ba umarni ne da zai Allah zai barka ce mun kidin ya Allah je ka kaiwa wasu ni ba za mu ba irin na banu isra'ila fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ba irin wannan ba irin na jin rauni ne mutum ne ji cewa an ce abu ya nuna ba zai iya ba irin abinda annabi nuhu zai yi annabi ibrahim zai yi gobe kiyama an ce su zo su yi ceto su ci a su ba su kai wannan matsayi ba an gane irin wannan abin ne duk da wancan ba ababin takalifi ba ne mutane ne cikin roƙonsu wa ashfaqna kun wannan ya nuna maka akwai tsoro a ciki eh sai suka tsorata suka firgita to bayan nan sai me ya faru wa hamala hal insan sai al insan ya zo yace ya Allah ni zan dauka ga ni a dora mu da haram din da halal din mu je mu gani me zai gudana ya dauka sai Allah ya siffanta shi da wata sifa da ka iya cewa waɗancan da suka ƙi ɗin sun fi shi tsarki a waɗannan siffofin guda biyu Allah ta inna hukana zaluman jahula inna hukana zaluman mai yawan zaluntan kansa jahula mai yawan jahilci bai san abin da zai je ya dawo ba shi yasa ya ɗauki wannan ina ma tausaya wa kansa yace Allah a halicci wasu daban a dora musu wannan haram da halal din mu din nan a bar mu ran kiyama mu ma ce muna ku ne kura ba kawai shi kenan a je a gama labarin mu je to amma dan adam kuma dole ne cikin hikimar Allah dama Allah ya riga ya rubuta abin da zai faru kuma babu abin da yake kaucewa daga hikimar Allah da rubutun Allah to Allah ya bamu wannan labari wannan to wace amana ce ta takalifi ce akwai amana ta da take magana akan kar a yi yaudara kishiyar yaudara shine mai rukun amana kada mutum ya siffantu da halin abin nan cin amana da zambo cikin aminci dama kun ga haka ake cewa zambo cikin aminci me ma'anar wannan hausar mai kyau ma'ana a amince maka sai ka yi zango to irin da ta zo a siyaƙin faɗin Allah maɗauki ya ayyuhal ladina amanu la taqulu llaha war-rasula wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun yani wanda aka yi akasin abin da ya shafi abin nan yadda fitinar ƴaƴa da mata akwai amana a cikin su wanda mun ba a kula da ita ba zai kai ga a saba wa Allah duk a cikin wannan siyaki ne zaka hararo waɗannan matsalolin saboda faɗin da wannan amana ta kifi shi yasa maganar malamai musamman su al-Imam Shawkani a cikin Fathul Qadir nasa da yayi magana akan wannan aya wajen umumin muqatabin suwa ake magana da su har ya hakai to cewa wannan umumin an samo shi hadda da su al-Bara bin Azib da shi dai da wasu daga cikin sahabbai cewa wannan inna allaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl to umumin ne da ya shafi kowa ba iya masu shugabanci bane ba iya masu adalci a masu kara'i abin nan hukunci akan mutane a alƙalanci ba don haka ya shafi kowa duk wanda aka ba shi amana kamar da zamu zo mu ba da misalai amana ta bangaren shugabanci amana ta bangaren yadda za a yi shugabanci a cikin al'umma da duk waɗannan abubuwa duk wannan sun shiga ciki annabin Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya yi rabin imani da amana la imana liman la amana lahu annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya yi umarni da babu tit for tat a babin amana da khiyana kun gane me nake nufi yawwa me ma'anin babu tit for tat ai kun san dai ne tit for tat in an ma karama saboda umannin da ya ba mu shine addin ladhi tumina ko yawa addin ladhi itamanaka amanatahu wala takhun man khanak wanda ya baka amana ya amince da kai ya baka amana to ka bashi amanar wanda ya yaudare ka kuma kar ka yaudare shi kaga kenan babu mene babu ganin wani tit for tat in an ma karama duk a musulunci ba kowane abu ne ake maka ka tsaya karama ko yaudan mutum ya yi maka yaudara to an yaudara asalinta haramun ce ba a mai da ramukon haramun kuma da haramun yaudan haka ba a gyara batsin da batsin idan mutum ya yi maka abin da ba daidai ba dama ai umarnin Allah shi ne kai ne in ya munana maka kai ka kyautata masa duk wanda ya munana maka mu'amalar da za ka yi masa ita ce ka kyautata masa idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamid ina jin ba da mun yi magana akan wannan da kuma fa'idojin da har malam ibnu qayyim ya ga mun ina jin ko ba a cikin darasin ighasatul la'afat na'am ilmin fa'ida babba da yake fadar yadda ake mu'amala da matsiyi idan daga aljanu yake matsiyin naka me za ka yi masa isti'aza ka nemi tsarin Allah domin ya fi ƙarfinka yau ka nemi Allah ya tsare ka tsakaninka da shi idan kwa ɗan adam ne matsiyi to maganinsa shi ne kyautata masa yana da nauyi yana da zafi yana da wahalar yi amma babu maganin abokin gabarka in mutum ne kai ka riƙa kyautata masa ya zage ka ka yaba masa yayi da kai ya cuce ka kai in ka je wurin da ya taɓa yi da kai ɗin nan kai kuma ka yaba masa sai ka ga irin girman da su waɗanda aka yi da kai a gabansu za su gani naka haka ne ko ba haka ne mutane sun zauna sai wani ya zo ya zazzage ka a wurin baka kai kuma da ka zo wannan da ya zazzage ka sai aka ji ka yaba masa ka yaba da mutumin kirki ne kaza kaza ya kaza ya kaza wallahi ina kaunar bawan Allah na za su yi wani tiris sai su ci wani wani iri ne to sai ka ƙara ƙima a idan su to wannan ta ɓangaren abin da ya shafi mu'amala da adawa ke wurare dai da yawa a cikin alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da siffofin da aka siffanta muminai da su shi ne riƙon amana ga babban hadisi ko asharul ahadisi a wannan babi da kowa da mushinku ya sani ayatul munafiqi ne ne kala idza haddatha kadzaba wa idza atumina ne ne khana to waɗannan hadisai dai suna nan da yawa akan maganar amana majalatin amana suna da yawa wuraren da amana take shiga na farko babbar amana a rayuwar mumini ita ce tauhidin da ke tsakaninsa da Ubangiji babu amanar da ta kai tsare tauhidi babu amanar da ta kai ka tsare tauhidi tsakaninka da Allah ka kiyaye Allah kada ka bari zuciyarka ta karbi ta yarda ka ɗauki wani wanda ba Allah ba ka ɗaga shi sama ka daidaita shi da Allah ko a suna ko a siffofi ko a girma ko a alƙadari ko a daraja ko a iko ko a ayyuka abinda Allah yake banta da shi sai ka ɗauko wancan shi ma ka haɗa shi da Allah to ba abinda Allah ya sana ilmi kada ka bari ku saba da Allah akan wannan abu in kai masa kowane sabo ma ba za a ce yawai da sauƙi ba to bai kai ne wannan ba bai kai wannan ba don haka tauhidi shi ne babban abin amanarka kai a kanka ka kiyaye duk ƙofar da aka ce za ta kai ka zuwa ga shirka to kar ka shiga babu abin da ya kai mutum ya zalunci kansa irin ya yi shirka inna shirka la zulmun azim kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan da wannan aya ya fassara abin da Luqman ya gaya wa ɗansa la tushrik billah inna shirka la zulmun azim sai kuma karanto fadin Allah madaukaki alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ya fassara abinda ake nufi da zulmi inna shine shirka to babban abinda zaka yi na zalintar kanka wajen alakarka da Allah ya kai mumini shine kai shirka da Allah zaka duk kofofin shirka ka guje su duk kofofin da zasu inganta maka tauhidi ka shige su duk inda kaji an ce wannan abun shirka ne karka ce da Allah kar ku dame mu da nan shirkan nan ko kullun shirka shirka so kuje ai ta kafarta ku ci kafarta mutane ka tsaya wallahi ka fahimta menene wannan abun da aka ce shirka a ce guru laya baka wani baya so a ji sai to in za a zo kani mutane na'am dole a faɗa guru laya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan su ya faɗa إن الرقى والتمائم والتولة شرك يأتي رأس الشرك سبو دمي سبو دراتي رزكا تأذي كنسو أكرك بلي زمين شركة تراتي لوني اعتمادا توكلا سؤالا استعانة استعاذة لك كرك نيمي وني واندبا ألا با يمكا تأذي بسين والألا والله إنا بيانقباب أمانة لتكي وانا أمانة لجرمة wannan dangane da kanka haka dangane da ƴaƴanka da matanka babban ilimin da zaka samu shi ne ilimin nesanta su daga shirka ka koya musu tauhidi babu kaza a wannan gidan kada wani ya shigo mana da laya kada wani ya shigo mana da guru babu tsafi ba zuwa gumboka duk matar da kaji tana zuwa gumboka a cikin matanka ta tafi kenan kai sallama da ita saboda tsabar kishin da tauhidi kawai ka sallame ta sunanta ba matarka ba ta je wani gidan boka dai ba a zuwa gumboka a gidanka to shine kace kan mai tauhidi kuma mai rike amanar imani da tauhidi ƴaƴanka haka ka dora su akan wannan abu duk abin da zai sa su fada kwarin harkar shirka da kuma harkar ba kalan da za ta kai su zuwa ga rabuwa da addini watsi da cewa ma babu Allah da maganar ilhadi duk waɗannan abubuwan a tsora ƴaƴa akan abin da zai nesanta su daga gare shi ka zauna ka zuba ido a gidanka cewa lalle kowa yana kan tauhidin da ya ishe shi ya shiga aljanna sauran abubuwa da sauki in aka rasa wannan an shiga uku to ne ita ce babbar amana inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard a cikin amanonin taklifi gaba ɗaya babu wanda ta kai wannan ka ji wannan a jikinka ya ratsa jikinka a zuciyarka cewa lalle tauhidin nan sama yake da kowane abu na biyu tauhidi akan a ko ce amana wajen kula da immediate wajibanka wajibanka al-ainiya tun ka san wajibai hawa-hawa ne akwai wajibi kifa'i ko akwai kuma wajibi aini to wajibin da yake yafi hawa kanka to shi kamata ka fara da shi wajen rikon amana menene wajibin da yafi kowanne wajibi hawa kanka shine wajibin iyalanka da ƴaƴanka matanka da ƴaƴanka kula da su amanar ci da su amanar shayar da su amanar ilmantar da su wannan sama yake da duk wa'azin da zaka je kai a waje a matsayinka na malami ko malami ne mutum ko mai zuwa wa'azi ne ko mai sauraron karatu mahaddacin alkur'ani babban wajibi a kansa shine wannan matansa da ƴaƴansa wannan ri'ayar da za a tambaye shi akai ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar sai ina za ka yi wannan ta hanyar dora su akan abin da zai nesanta su daga azabar Allah da ilmantar da su a koya musu addini ran da za ka zo ka mutu ka bar su to za su iya rayuwa da kansu a matsayin musulmi cikakkun musulmi ba wai sun san komai ba amma alal aqalla sun san nauyin da ya hau kansu kuma sun damu da wannan abun harkar musulunci ita ce abin da suka sa a gaba za ka duk abin da za ka ɗora ƴaƴanka a kai in ba harka ce ta fahimtar addinin musulunci da raya shi a zuciyarsu ba, to hakika ko menene shi bai kai shi ba, ban ce aikin banza kake ba, wani abu ne da kake mai amfani, to amma la'alla wannan abun amfaninsa a duniyar ne, za su yi karatu ne ko ba don su amfani ka ba ne, don su amfani kansu, za ka bar musu dukiya ne ko ba don kai ka amfana da ita ba, bayan ka mutu tunda babu wani amfani, kada dai a ce musu talakawa, kar a ce sun tagayyara. To amma babban abin da yafi komai muhimmanci haɗuwarsu da Allah akan tafarki madaidaici, in ka bar musu duniyan nan da gidajen da ke duniyan nan da duk kuɗin da ke duniyan nan, a ce duk naka ne, in ka bar wa ƴaƴanka baka bar musu shiriya da tarbiyya da tauhidi ba, to gara a ce baka bar musu komai ba, gara ƴaƴan talakawa da aka bar musu addini naka waɗanda Allah ya hore musu hali, in ana wannan magana wallahi ba hasada ba ce ake yi, shawara ce. Kuma alhamdulillah akwai waɗanda suke ɗaukar wannan shawarar a zamanin yanzu, alhamdulillah ana samun canji matuƙa, manyan mutane da masu kuɗi da ƴan boko da sauransu, wallahi in ka ga yadda suke juyawa yanzu zuwa ga harkar tadayyuni, sun fi ƴaƴan talakawa da yawa, kun yi daidai wannan ko ba ku yi daidai ba, ƴaƴan talakawa da yawa yanzu duk wanda bai samu tarbiyya a gidansu ba, to sun fi kowa su tsara da saɓon Allah da karkacewa saboda rashin tarbiyya, sai ga ƴaƴan masu halin da ƴaƴan waɗanda suke ƴan bokon ne da suke ɗaukar nauyin su sa su a makarantar da za a ba su tarbiyya, sun fi samun tarbiyya, ko ba ku yi daidai haka nan can yanzu, ko ba haka ne? To gaskiya ai samun gadan a sa ka a makarantar nan da za a baka tarbiyya wallahi ba karamin abu ne, duk wanda kuka ga an bar shi a titin nan yana gararan ba, ya kasa kammala primary, ya kasa kammala secondary, ya kasa kammala jami'a, bai san inda za shi ba nan da shekara 10, ba shi da plan din baki, to ba karamin abu tausayi ne, kuma duk fitina da take damun mutane daga nan take fitowa, duk wanda zai amfani da su a ba su kwaya a ba su waye su amfani da su a komai, daga nan ake ɗaukowa ba daga waɗancan ba, za ka ba koyaushe ne in an magana cewa ƴaƴan masu kuɗi, kuma kai tsammani cewa ƴaƴan masu kuɗi gaba ɗayansu lalatattu ba ne, a ba haka ba ne, wanda suka rasa tarbiyya a gidan kuɗi ba a damu da a ɗora su akan tarbiyyar addini ba, to gaskiya alhamdulillah tawajjuhin da mu da yanzu a Najeriyance muke gani akwai ci gaba sosai a gurin da manyan mutanen da masu kuɗin da bai kamata kullum ana magana ya zama cewa su ake condemning ba, ya kamata mu dawo mu talakawan da ƴaƴan mu talakawan mu duba cikinmu mu ga yadda muke zama, cewa lalle muna buƙatar mu canza wannan tunani, amanar da Allah ya ɗora mana ta kula da waɗannan ƴaƴan, na faɗi wannan a ina jin darasinmu na biyu ne ko na uku, in an maimaita ba matsala ba ce, amanar nan da Allah ya ɗora mana dangane da ƴaƴan nan muna wasa da ita, shi yasa ba mu ƙaddara ta haƙa ƙadiriya ba, da mun ba ta matsayin da take da shi ba za mu zo muna ihu wane shugaba ya yi musulunci ko bai yi ba, ko ba haka ba ne, wane mai kuɗi ya yi musulunci ko bai yi ba, za a zaɓi wane ko ba za a zaɓi wane ba, alhali kai a gidanka ka duba kanka ka gani kai in waye tsakaninka da Allah, amanonin da Allah ya ɗora a kanka waɗanne ka sauke, kun fahimci zance na, maimakon kullum kallon sama da jefa laifi da jefa zagi, mu dawo ƙasa mu kalli mu ɗin suwaye, inda muke zagi wani bai kaza ba wani bai kaza ba, to mu me muka yi, kowa ya koma duba rayuwarsa me ya yi dangane da wannan amana, ya riƙe matarsa ci da sha da tufatarwa ko ya bata cikin wulaƙanci, ya riƙe ƴaƴansa ci da shayarwa da tufatarwa da ilmantarwa duka da matan ma duka, yana kulawa da su a waɗannan ɓangarorin ko kuwa kawai ya iya surutun da zagin wasu da fitowa bakin titi da nuna kowa bai iya ba, in fa baka fahimci wannan ba to kana da matsala a fahimtarka ta alaƙarka da Allah, domin Allah ya ɗora maka wannan, wancan kuwa na cewa ka kula da manya su yi siyasa daidai ku gane nan tana ka kula da manya su yi abu kaza dai na halal da haram ko makamancin wannan wala Allah bai tsora ma wannan ba sai in kana da ilimi a matsayin ka ne nusarwa ne fadakarwa na'am kana da wajibin kowa yana karkashin ilmantarwarka amma kana da kai ba mai karatu ba kai ba mai kudin ba kai ba mai komai ba abu ɗaya ka iya kawai ka hawo Facebook ka zagi wannan ka zagi wannan kuma kana da naka nauyin a gida kai ma ba kai ba ka zagi wannan bai kula da kaza ba kai kuma a gidanka baka kula da wannan abun ko wanda ma fi shi muhimmanci ba ya kamata mu yi wa kanmu adalci mu gyara yadda muke kallon al'amura da haka insha Allah ta'ala za mu yi nasara in muna zancen amana kullum sai mu faro ta kan shugaba ya kaza duk mu manta namu da na 'ya'yanmu da sauransu a nan muke mantawa da karatu a nan muke zaluntar ilimi mu zalunci karatu shi kansa kuma mu dora mutane akan gaba da wasu mu dora mutane akan hasada ga duk wanda Allah ya bashi wata dama sai mu dora mutane akan gaba da su da kinsu kai ka dauka mutane rayuwar da suke yi yanzu ita ce duk wanda aka gani da yar wata dama to kai a kira shi azzalimi a kira shi barawo a kira shi yan babakin yan kaza da kaza an dora yara akan irin wannan tarbiyar kuma ba daidai bane a dawo da adalci kowa ya dubi abin da Allah ya dora mai Allah ya dora mun akan ina da ƴaƴana da matana in kula da shi mai Allah ya dora maka akan ya dora maka kai akan ƴaƴanka da matanka ka kula da shi mai Allah ya dora maka a kasuwa da kake mu'amala da mutane kiyaye haƙoƙinsu in kai dan kasuwa ne mu shigo ta nan riƙon amana alƙawari da riƙe shi wajen saye da sayarwa an sa rana kaza za a biya kaza to a rana kaza a biya in ka saba wannan yana cikin cin amana sunanka ya ɓaci ka shiga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke tsoratarwa daga cikin alamar sa'a cikin hadisin abin nan Hudhaifa radiyallahu ta'ala anhu cewa za a zo ana zancen a cikin ƙabila kaza akwai mutum mai amana a cikin ƙabila ana ta binciken masu amana an rasa a cikin al'umma saboda ƙarancin masu amana to alama ce ta tashin alƙiyama ta kusa to ka kula da wannan karka yaudari kowa karka yaudari ɗan unguwarku karka yaudari ɗan garinku karka yaudari ɗan jiharku karka yaudari ɗan ƙasarku kada ka yaudari kuma wanda ba ɗan garinku ba ba ɗan jiharku ba ba ɗan garinku ba ba ɗan ƙabilarku ba kada ka yaudare shi saboda bambancin wannan inda aka fito ɗin kowa ka yi masa adalci kada ka yaudare shi a kasuwa kada ka yaudare shi a dukkan wata mu'amala in kai mai sana'a ne haka a cika alƙawari muna watan azumi tailoli suna nan da ɗinkuna iri-iri in ka hango ba za ka iya ba kafin wata ya ƙare kar ka karɓa yana cikin yaudara da cin amana ka karɓa ka san ba za ka iya ba sai bayan sallah za ka bi mutum a sa 'ya'yan mutane kuka bikin da ake so a yi shi ranar idi yara suna farin ciki su zo suna kuka wannan ka ci amana in kai haka mutum ya rika jin girman wannan abun cewa ya ci amanar da Allah zai kama shi da ita ba abun wasa bane wala ba abun wasa bane waɗannan su ne amanonin da su ne immediate wajiban da suke kanmu wanda su ya kamata mu kalla a matsayinmu na musulmi kafin mu kalli wasu abubuwa amana ta mata dangane da mazajensu su ma akwai amana kar su yi musu sata kar su yaudare su kar su kawo wanda ba sa so a cikin gidansu duk dai mun san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata dangane da wato mata su kula da mazansu a riƙa godewa da yabawa abin da miji ya yi a daina cewa baka taɓa yi min komai ba komai ƙanƙantar abin da Allah ya hore masa a yi haƙuri da shi a ce Allah ya ƙara albarka sai ki ga Allah ya ƙaro muku albarka a gidan haka amana akwai ta a malamin makaranta zamansa a aji da koyarwa ba ya karɓi albashi kuma ba ya koyarwa ba amana a ma'aikacin gwamnati ya zauna ya yi aiki kuma kada ya ɗauki abin da ba nasa ba haƙƙin da ba nasa ba kar ya taɓa abin da yake nasa a bashi ya halatta ma ya nemi abin da yake nasa, abin da ko ba nasa ba kada ya dauka, kada ya nema, in hana shi kuma kada ya ji haushi tunda ba nasa bane. Ma'aikaci ya zama mai tsoron Allah irin yadda ake so kowa ya tsoron Allah. Haka nan in a shugabanci ne, mai shugabanci sai an zo mun wanda kuke so ko mai shugabanci a riƙon amana wajen shugabanci, wajen zaɓen wanda ya dace a ɗora a kowane muhalli. Manzo Allah sai ya ambata daga cikin tozarta amana shine a ba da shugabanci ga wanda bai dace ba, har ya sanya wannan a matsayin alamomin tashin alƙiyama. Idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi, in aka dangana lamari zuwa ga wanda ba su cancanta ba, wanda ya karanta wani abu kuma nan ya ƙware, sai a ɗauke shi a bashi wani abu daban ya kula da shi, bayan kuma ba zai iya ba, ba ma zancen karatu ba, wani bai karanta ba ma, wani ma saboda siyasa kawai, saboda jam'iyya aka ɗauko shi aka bashi, amma ilimin wannan takhassusin da wannan gefen ba shi da shi ba abin da yake da alaƙa da shi. To wannan shi ma menene? Cin amana daga shugaba. Wajibi a duba abin da ya dace, a ɗora wanda ya dace a wuri. Naka a bi abin ta hanyar profile, a duba wane ne ya kaza ina za a sa shi, wane ne ya kaza ina za a sa shi. Babu zancen wane ya mana hidima wane bai yi ba. Amana ce ta al'umma baki ɗaya yanzu. Ta al'umma baki ɗaya. Ba ta jam'iyya kaza ba ce, ba ta jam'iyya kaza ba ce, ta al'umma kaza ce. Hakan ana zancen ƙasa, ta al'ummar ƙasa ce baki ɗaya. In ana zancen jiha, ta al'ummar jiha ce. Wannan yana cikin amanar da Allah zai tambayi shugaba a kanta. Naka idan za a zaɓi masu ba da shawara, masu aiki, masu riƙe ma'aikatu, kwamishinoni, ministoci da waɗannan, wajibin shugaba da yake shi ne mai executive power kamar da ake cewa, to waɗannan abubuwan in ya tsallake su Allah zai tambaye shi. Musamman a ce ya tsallake su ne saboda wasu considerations ɗin da ba na shari'a ba, to Allah zai tambaye shi. Kada ya ce a to ai dama ba shari'a ake bi ba demokrasi ake, a sunanka Muhammadu a nan zancen yake, tunda ku sunanka Muhammadu, sunanka Yusufu, sunanka Dallabi da sauransu, to ko mai sunanka musulmi kai ne mai la ilaha illallah, to wannan ce sababin, ko in ce wannan shi ne sababin da zai sa a yi ma tambayar, ba saboda system ɗin ba ne. Tunda ka yadda ka shigo kuma da imaninka da sallarka da azuminka da zakarka ka sa ran za a karɓe su, to wannan ma yana cikin abin da za a tambaye ka. Ko? To haka nan abin da ya shafi hukunci tsakanin mutane shi ma alƙalanci, ma'aikatan tsaro, duk amana ce fa kowa a kansa. Duk wanda zai karɓi wani kwabo ya kau da kai a yi abin da ba daidai ba, ƙasa ta zama ba ta da doka, to haƙiƙa ya ci amana, ya ci amana. Yana cikin abin da muke kukansa, ɗazun nan nake ta zancen kullum kamar faɗa daga nan zuwa Kano na dawo da Kano da su. Ɓacin rai yadda al'amuran dokar bin titi kullum take lalacewa, kowace shekara sai ka ga ƙarin lalacewa. Ba da ma sai da ne wannan faɗan ko? Sai ka ga abin wato kullum ne da kasan ƙasar mahaukata haka muke. Kowa abin da ya ga dama yake, kuma kowa zuciyarsa a nan. Babu wata doka ta tsari da ake bi. Kowa ya shiga nan, ya shiga nan. In an yi sa'a ba a ci karo ba shi kenan an yi sa'a an tsallake. Fu wannan ya fito ta nan, wannan ya shiga ta nan. Babu. Wanda zai tsare ɗin ya tsaya yana tsare ku, to ba abokin gaba a gun ku irinsa. Ku ta zage su. ‘Yan rafitici ne, ‘yan waye da ‘yan waye suna tsaye da ku, ana yin kansu wai za a buge su. Wai ni ba na tsaya ma waɗannan mutanen banza. Kuma kai ne babban mutumin banza in kai wannan irin hali. Kai wallahi da gaske nake faɗin wannan magana. Duk mutumin da bai mutunta dokar ƙasarsa ya mutunta ta cewa tana da daraja, sakamakonta fa zai iya kashe wani. je ina kallon wani an sa mana red din nan muka tsaya yake tsayawa ya tafi kuma Allah ne kawai yake yaye bai bige wasu mutane akan babu da sun mutu da shikenan kuma wannan tsetare dokan ne da aka ce karin tsetare ya tsetare so waɗannan abubuwan in har yanzu muna wasa da su ya yi kwa musulmi to gaskiya har yanzu ba mu hankalci zaman mu na dan adam akwai abubuwan da by mere virtue of being a human being ya isa mutum a ce ya fahimci wannan abubuwan amma sai ka ga mutum da ilimi wani ma yana da digirin wani ma ba ɗaya ba wani ma mai koyarwa ne amma zai tsallake dokar ya karya sai kai mamakin saboda me sai a ce ai wai duk ƙasa ce wai duk mun zama haka to in ku kaga ko in ƙasa aka ce duk ta zama haka to ai kaga shikenan ƙasa ta zama ba zan faɗa ba Allah ya sauke haka ƴan uwa bangaren masu aikin tsaro wallahi amana da take kan ku tana da girma na'am mun sani adadin ku ba shi da yawa kuna da karanci kuma kulawar da kuke samu ita ma da karanci amma dai gaskiya an dade ba a samu kulawa ga masu aikin tsaro irin a wannan shekarun ba akwai wasu haƙoƙi da aka dade ba a ba su ba an ba su mun sani kowa yana cikin wahala amma su dauki cewa al'ada su ce kawai su tsaya akan titi duk motar da za ta wuce sai an ba su wannan 50 din ko ƙasa da 50 wannan abun in ba a daina shi ba fa cin amana ake da wanda yake zaune a office a kai masa return da wanda yake tsakiya da kuma mai da wanda yake maidan dukkanin su cin amanar al'umma suke wallahi wallahi wannan abun babu kofar da wani zai halatta shi ko da ke ko su na san ba halatta wa suke ko cewa suke dai haka ta kama a yi wallahi duk abin da za a taso maka da shi gobe kiyama ya zama sababinka na shiga wuta to tun yanzu kai wa kanka magani da kiyamun ne ka karbi da shi kuma wannan abun shi ya ja mana wannan lalacewar dokar shi ya sa ba su da kima da daraja yanzu idan ka miƙo suka ki karba ka karya doka aka sauko da kai aka kwala maka mari ko bulala zane kai aka ce karka sake bin wannan gun aka za ka sake kowa zai san cewa akwai doka a ƙasa ina faɗin wannan saboda na san a duniya ba mu kaɗai ne masu irin wannan abu duk ƙasar duniya suna da wannan system ɗin kuma yana tafiya daidai shiga Niger shiga Kotonu shiga ina ne duk aka fiye kowa system ɗin suna tafiya amma ban da mu so in ana zancen amana duka mu zo mu tsallake waɗannan abubuwan ba mu faɗakar da kanmu ba gaskiya ba mu kyauta wa kanmu ba to haka nan a kowane babi dai harkar amana tana nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon sauke tamu amana mu da muke magana Allah ya ba mu ikon sauke tamu ku da kuke sauraro da mu ɗin ma da muke sauraro muna fata Allah mu take ba mu ikon sauke tamu amana fa'idar cikin wannan irin zance dama shi wannan gargaɗin ne faɗakar da junanmu don mun san wajibinmu ne mu faɗi waɗannan al'amura muna roƙon Allah maɗauki ya taimake mu mu koma cikin abin da muka fara karantawa jiya cikin abin da malam Abdulrahman bin Nasir yake ambatawa yace wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl idan za ku yi hukunci nan aka fassara take kamar idza qumtum ila salati ko yawa tunda nan ana zancen in za a yi ne ba an riga an yi ba tunda yanzu ba in ba a yi hukuncin ba sai aka ce in za ka yi in kai hukunci to ana nufin in za ka yi hukunci wa idza hakamtum bainan nasi in za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl wannan an mun yi magana akan ta jiya ko ma'tufa ce akan inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati to sai ka meme ta kamar ka meme ta ne kace wa inna allaha ya'murukum annahu idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl ko yauwa idan za ku yi hukunci tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci an meneta wannan kalmar wa idza hakamtu sai kuma aka meneta an tahkumu bil adl ai akwai fa'ida nanatawar tana nuna muhimmancin abu ko za a iya faɗin wani lafazin da ba wa idza hakamtum bainan nasi an yakuna bil adl za a iya faɗin haka amma ba a faɗa ba sai aka maimaita an tahkumu bil adl to ne shi ma akwai wani abu a ciki la'allah zamu zo mu a ishara zuwa gare shi da fa'idar cikin ta mun zo magana akan fa'idoji to sai ce wa hadha yashmalu al hukma bainahum fi dima'i wannan ya shafi ya kunshi hukunci a tsakanin mutane a fi dima'i cikin abin da ya shafi jini wal amwali in an ce jini yana nufin da kisa ko da launuka yawwa da kisasi na abin da ya shafi kisa da kisasi na abin da ya shafi launuka yawwa da kuma abin da ba kisasin ba diya a ga wannan matsala in ta hukunci ce a kotu sai ya zama tana da alaƙa da kisan kai to ko da ba kisasi za a yi ba diya za a bayar kun ga diyar dukiya ce to hukunci ne wannan matsaloli ne na dima'i ne domin me kuɗin jini ne an fahimta ba matsala ce maliyya ba to haka nan dai duk abin da ya shafi a jini rai kenan ko rauni to a yi hukunci da adalci wal amwali da dukiyoyi duk abin da ya shafi hukunci dangane da abin da ya shafi dukiya tsakanin wani da wani tsakanin wance da wance tsakanin makoci wani da makoci wani kuma abin ya shafi gida ya shafi fili ya shafi kuɗi ya shafi kaza da kaza ya shafi kasuwanci kayan sayarwa ne da sauransu alkawari bashi everything komai ya shigo ciki to a yi hukunci da adalci kada a dubi wasu al'amura wajen yin wannan hukunci in an ce adalci ya jama'a abin nufi ba kamar Allah malki ya faɗa mana abin da ya shafi tsaida hukunci ko shaida da adalci bil qist ya ayyuhal ladina amanu menene wannan ta yawa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamin lillahi shuhada bil qist wannan ta cikin suratul ma'id ko ya koda suka yi imani ku zama masu tsayuwa masu shaida ga domin Allah bil qist da adalci a ta suratul nisa'i kuma bil qist shuhada lillahi an fahimta to duka wannan abin da ya shafi shaida abin da ya shafi hukunci kuma ga wannan aya da kuma duk inda Allah madaukaki ya umarni a tsaida hukunci da abin da yake shine shari'ar Allah wannan kuma yana cikin abubuwan da zamu zo kansu a ayoyin da za su biyo bayan wannan da kuma duk umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan mai alƙalanci yayi adalci wajen hukunci ma'anar wannan adalcin shine kada a kalli komai sai shari'a shine ma'anar adalci kada a kalli komai sai shari'a kada a kalli wannan ɗana ne wannan ƴata ce wannan ɗan unguwar mu ne wannan ɗan garin mu ne wannan ɗan jihar mu ne wannan ɗan kaza ɗin mu ne wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza duk a aji shi a kalli mene me aka rubuta a doka in hukunci za a yi me aka rubuta a doka wanda ya yi kaza kaza za a yi masa to aje a yi masa ko ɗan waye ko ɗanka ne da ka haifa kai alƙali kisa dama a shari'a mai alƙalanci shari'a ɗansa ba a kawo masa sai a kai wani alƙali ko ba kawai ko shaida ce ballanta na alƙalanci sai a kai mai to bin abu da ya bisa tsari yana cikin abin da yake wajibi a bi shi haka nan a cikin abin da ya shafi amana da mun so mu fada ta zo a cikin abin da ya shafi adalci me tsari ya ambata in an zo za a yi kaza za a yi kaza kaza za a duba to shi za a duba fata shi saboda wani abu daban to saba tsari kuma wanda bi ya rantse akan zai yi daidai in ya saba wannan Allah zai tambaye shi akai yana cikin khiyana a amana wannan karatun yau ba da ni ko ina nufin abin da ya shafi ya taba mu babu wanda bai taba ba ta bangaren kowa zai ji a jikinsa babu abin da zai cuce ka gobe kiyama irin you are failure to administer justice duk inda ya kamata ka yi daidai sai ka kasa yin daidai to gobe kiyama babu zancen kamanta garau za a nuna maka ga inda aka zo aka ce kai kaza ba kai daidai ba ka tsallake shi kuma duk wanda suka zo suka sanya ka kai kaza din na lokacin babu su a gabanka kuma Allah ba zai saurare ka ce ya Allah freja ne ya sa na zo ne kaza freja group aka yi ta turowa na rasa yadda zan yi shi yasa za ku ga a wasu ƙasashe idan wani shugaba ya yi abin da ba daidai ba me yake sai ya sauka sai na yi abin da ya saba ma tsari don haka ban cancanci in zauna a wannan kujera kama yana cewa ya jama'a ku samo wanda ya fi ni mu kuma a ƙasar mu a lokacin ake maƙalƙale kujera duk tsadar lauya a lokacin za a je a nemo yadda za a yi maganin in harkar zaɓe ne haka za a yi ƙazantar dumulu-dumulu abin ba shi da kyanji kuma wallahi duk wannan abin babu wasa a ciki yana da repercussions ɗinsa yana da mummunan sakamakonsa da yake binmu a baya sai ya biyo mu a zaman lafiya sai ya biyo mu a makarantu sai ya biyo mu a asibiti sai ya biyo mu a tarbiyya duk wannan corruption ɗin da kuke gani fa duk ta wani wuri ne kake ganin kare na to amma sai ya taho sai ya dawo a cikin gidanka corruption din malami ya zauna ya koyar ba haka zai zo danka a bashi takarda cewa ya shiga jami'a kuma malami koya masa cikin yaudara danka ya shiga jami'a bai iya komai ba ba turanci ba muhammadiya kamar da ake cewa Allah ya kyauta wannan abubuwan suna da taba zuciya amma babu abin da zai samu gyara kuma wallahi ba magana ce ta in an faɗa ka yi dariya ko ka ce gaskiya fa malam haka ne kuma in an fita daga nan yanzu ba za ka ce bari in zama wani mutum daban daga yau in zama mutum mai kula da doka mai tsara doka mai kiyaye doka ba a tukin kekena da tukin babur ɗina da 'yan uwana da ƙannina alal aƙalla dai wannan shi ya shafe ni ko ba haka ba dan babu wanda wani abu bai shafa ba hatta fa idan ka zo masallaci cire takalminka ka bi ta kwata ko taɓe da gangan ka ɗora a kan takalmin wani in ya fito ya yi tsaki har wannan fa Allah ba zai barka ba har wannan abin fa ba abu ne mai sauki ba duk abin da ka yi shi ka ɓata wa wani rai da gangan ba magana ce ta wai cewa wannan ɗan ƙanƙanin abu ba ne me ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu wurare ce a nisance su kar a je a yi biyan bukata ya kira su kuma ne almala'ik wuraren tsinuwa ma'ana wurare ne da mutane sun saba in an mutu fitsari a gun suna cewa Allah tsine wanda ya fitsari ne Annabi sallallahu alaihi wasallam kowannen bai bari ba sai da ya giya mana saboda ne saboda ba a so ka cutar da ɗan uwanka ya je ya yi maka mummunar addu'a ba tare da kai ya sani ba ba tare da ya san ma kai ba ne ba tare da kuma kai ɗin ka san shi kaiwa ba amma ya tsine maka kuma tunda an cuce shi Allah yana karɓar addu'ar wanda aka cuta to ya karɓa an tsine maka ka tashi ba ilimi ka tashi ba karatu ka tashi ai an ka ba tarbiyya duk menene tsinuwar mutanen gari ce yau kayi kaza gobe kayi kaza in ko muka gyara kowa zama mutumin kirki a garin su to za ka ga an samu garin mutanen kirki sai a samu jiha ta mutanen kirki sai a samu kasa ta mutanen kirki wani zai ce mafarki ne amma in ka gwada alal akalla ko ladan ka samu kuma wani ma yayi koyi da kai ai an ci nasara Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake yace wal a'rab ma'ana tayyib وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض من الأعراض مثلش شيني ليك مروان أن تنك أشي مثال أن تنك أشي نباح ده تبس مثلش يعني ما سا ليك أجل أجل مثاني ده ثوران سو تدخ كنتم ده يتبح وني ده وني تكبو قبان الكالي تميين هكنتم نم يهي هكنتي ده آدلسي adalcin nan shine yin hukunci da shari'ar da Allah yace haka ake yi a nan gurin an fahimta wannan shine ma'anar yin adalci me Allah yace aiwa wanda yake kaza to wannan shi za a yi masa wannan shine adalci ko abinda yake kusa da haka gurgudan tafafi na malaman fiqhu a kowace mas'ala da wato zurfinta yadda malamai suka tattauna akan ta to ko ababin jini ne ko ababin dukiya ko ababin mutunci yace alqalil min dalika wal kaseer abin ko karami ne ko min yawa ne abin nan ko babba ne ko karami alal qaribi wal ba'id hukuncin nan da za ka yi ko akan makusanci ne ko akan manesanci wal barr ko mutumin kirki mutum mai da'a bawan Allah sananne walima والفاجر da kuma fajiri duk da aka san shi fasiki ne marar kirki to ko akan waye ta kama a dora inde yayi abin da ba shi ne didi ba wal wali wal adu ko masoyi ko abokin gaba duka ya zama cewa an yi adalci to sai mu tsaya anan za mu tashi inde yake wal muradu bil adli saboda zancen namu ya ci gaba da tafiya tare da inda muka tsaya ya Allah muna roƙonka ka taimake mu mu adalci wajen maganar mu ko da a karatun da muke yi Allah ka ba mu ikon yin adalci a gidajen mu Allah ka ba mu ikon yin aiki a wuraren ayyukan mu Allah ka ba mu ikon yin aiki a yin adalci a dukkan abin da ka dora mana a ibadar da muke yi a mu'amalolin da muke da mutane rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك